يا الله يا الله نرقى الله لكي نرقى بروتك تنتبه قول ما تنبيا نكيدا قول ما تنبيا نكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna da yadda mu makon jiya muka fara nazari kan kalubalen da ke gaban mata a cimma burinsu na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a Najeriya. A daidai lokacin da gangar siyasa take amo a kasar na shirin babban zaben shekara ta 2023. Yau ma muna tare da Madam Eneede, yar fafutukar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue. Sai kuma Barista Hassana Ayuba mai riga da kuma dan siyasa a jihar Kano Nafe Shaibu Marmara. Jagorar tattaunawa Madina Dauda ta tambayi Barista Hassana ko da gaske ne bayanin da Nafe Shaibu ya yi cewa mata suna riga malam masallaci a neman mukaman siyasa ba tare da tsayawa su kware ba. Sai ta bayyana cewa
ba gaskiya bane. Abin da ya sa ko na ce ba gaskiya ba shine an ce sarki yawa ya fi sarkin karfi. An kika duba tun daga kansala wato karaman hukuma zuwa takarar shugaban karaman hukuma, shugaban karaman hukuma zuwa takarar assembly na jiya har zuwa na majalisar dokoki da majalisar tarayya, za ki samu cewa mafi yawa maza ne. Ka ba misali a primaries din da aka yi kwanan nan a Gombe South, ita Ajiya Binta Bello ai ita kaɗai ce ta fito mace neman senator a takarar PDP, amma sai aka haɗu gaba ɗaya aka yi mata taron dangi.
Suwa suka yi mata taron dangi?
Maza suka mata taron dangi
da ke shiyar ki ce inda kika
fito. Inda na fito ne aka mata taron dangi, aka tabbata dai cewa ita Ajiya Binta Bello bata samu wannan kujeran ba. Ba kasawa bane, ba wai kuma mu mata mun kasa bane ko kuma mata ba ma son ƴar uwa ta mace ta ci gaba bane. A'a, sarkin yawa ne yake sarkin karfi.
Kuma ana son gogewa. Binta Bello ai ta goge tunda ta yi ƴar majalisar tarayya sau biyu.
Sau biyu? Ta yi majalisar tarayya sau biyu, kuma mace ce wanda ta san fannin siyasa, mace ce mai zuciyar maza, mace ce mai taimako. Ta ma fi man maza kwarai kuwa. Ajiya Binta Bello ta fi man maza sau goma. Wani abu da kuma yake tasowa shi ne idan mutum kawai ya taso ya zanda mai son fuskanka, duk abin da za ka yi da to sai ya taka maka birki, sai ya hana ka tafiyan inda kake niyan zuwa. Bai kamata ya zama haka ba. Maza ya kamata a ce sun yi mamata, idan har suna son mata su shiga cikin siyasa dumu-dumu, ya kamata matan da suka yi kokarin fito wannan a ba su zarafi, a ba su dama su taka nasu rawan gani. Mun gaji da rawan maza, mun gaji da ganin rawansu, mun gaji da ganin takunsu. A bar mata su taka nasu rawan ganin mu gani ko za mu dan samu canji a kasar. Ba a yawan jin muryar mata a Najeriya. Su kalilan ne kawai, basu ma kai kashi uku ba ma. Shi yasa in abu ya baci gaba daya gyaran shi yakan zama damuwa. Amma inda akwai mata dumu-dumu cikin siyasa, suna iya cewa to wannan abun da aka yi shi ba daidai ba, ga inda ya kamata a yi, ga inda ya kamata a je, ga inda ya kamata a gyara shi saboda cin gaban kasa. Amma da kike mata ba sa nan a gurin da yawa, sai komai kawai tabarbarewa yake ta yi, sai yagewa yake ka banya gigin sunma. Mu muna kira ne da mazan da suke siyasa. Ai kasan nan gaba daya ba a taba bawa mace chairman na jam'iyya ba, duka maza ne. Ko ina kika je maza ne, in kin ga ai kokarin ba man mace wani mukami a fannin siyasa shine ko a ba ta zonal leader, northeast leader, northwest leader, su ne kawai.
A manyan jam'iyyu a yanzu a Najeriya ai mata ke rike da fannin kula da mata, kamar woman leader misali.
Shi da nake magana ai an zomin din su ne, an yi zomin. Akwai woman leader na northeast, akwai woman leader na northwest, akwai woman leader na south of six geopolitical zones wanda muke da shi a Najeriya, an yi zomin din su ne. Aka ba ma mata, me yasa ba za a ba mata a sama ba, sai dai a suko mata a kasa?
Kina nufin kenan tsoro ake ji a ba mace mukamin?
Ni ai tamkar ne ake ganin in aka ba mamma ce babban mukami ana ganin gaba daya za ta kwace gurin ne ta bar maza kuma ba haka bane mata an san mu da sanin ya kamata mata an san mu dai da hadin kai ana ce ai mata ba mu da hadin kai ai in yar uwan mu ta fito ba mu ba ta goyon baya ba gaskiya bane kaf yan siyasar Najeriya mata ne mafi yawan kunu wanda ake jefa musu a kasar nan na mata ne da yara da matasa ba na maza bane maza guda nawa suke fitowa su sai Allah su suni zabi
eh ai kuma yanda Malam Nasiru ya faɗi ya ba muku ai
mata ne na fitowa amma to me yasa ba za ba mata zarafi ba mu kenan kullum mun dinga jefa mu mutane kuriya mun ba za ji mun nan kuriya ba tamkar ake gani ka bin mata sun din naka ba su guri za su musguna wa mutane ko ba masu musguni bane mata an san mun san ya kamata ai kai kunne aka ce bai taba wuce kai mun san maza su ne akan gida babu yanda za a ba mu guri mu ce a mun wuce kai bai yiwa amma su kuma tsoro ya riga ya kama su ce wani aka bar mata da yawa kamar yanda shi Honorable Gudaje ya faɗi kwanaki tan
Gudaje ka zaure
a dandali ya faɗa ai ya ce in aka ba mu mata zarafi a wannan gidan ya ce to wata rana ma ba za a ma bar maza su yi magana a wannan gurin ba ai ya faɗi a dandali ya faɗi ya ce to wata rana ma ba za a ma bar maza su yi magana a wannan gurin ba ai ya faɗi a dandali ya faɗi kuma bai kamata ana jin wannan irin kalaman ba don mata su suka zabe su ba maza bane suka zabe su ba mata ne da matasa da yaya suka zabe su kuma in shi Honorable Gudaje yana gan ka bankare ne ai ba kare ne ba a dandali aka yi suna na Barista Hassan Ayuba mai riga tula abinda ya faɗa shine na kuma nunatawa a yau din nan bai kamata ba a ba mu mata zarafi mu ba mu adawa da kowa su kan gida ne za mu ba su girman su a matsayin kan gida amma a bar mata su ma su taku su taka nasu rawan gani a gani domin mun gaji da ganin rawan maza
madam ene menene kike ganin yasa baki samu nasara ba a tsayawar da kike
na daya kin sanya siyasa nan Najeriya akwai abun da aka ce boys club maza na daya akwai inda za fita da dare ko da asuba ko kuma da rana ko kuma da safe mu mata ban da zamu yawo fita haka ba don iyali in ba mu lura da iyali ba akan shawara akan addu'a ko kuma dafa abinci ya lura cewa idan akwai mai ciwo a lura da shi ko da ita ba ba zai yiwu ba na biyu wuraren da maza suke zuwa ba za mu zuwa ba namiji zai iya zuwa gidan ciyama zai iya zuwa gidan governor zai iya zuwa gidan senator duka manya da ake cewa political principalities ana zuwa wurin mu mata sun je za su fara kira mu sunayen bai kamata mu ji ba kamata jikokin mu su ji ba na uku kuma ba mu da kudi yanzu kan inda ana cewa ko lokacin da shugaban kasa ya samu abin nan nace ko kuma mu dawo na yanzu duka mazan da sun fita ministoci ne da sauransu kudin da suka miliyan dubu miliyan dari da mace kawai in ta zo ta yi tunanin wannan maka zai ba ta ciwo za ta yi tunanin inda abin zai gyara kasa ya samu ruwa kuma asibiti wanda za a warkar da iyali na uku kuma irin fadan da ake yin insecurity ya yi wa inda ana samu a bindiga ma na mace ba za ta sa ina za ta sa a bindiga a cikin zane ko kuma a cikin galle ko kuma za mu sa a cikin jaka maza suna yawo da baban riga da jaka iri-iri da motoci suna zuba kayan yaki yanzu sun maza siyasa kamar yaki ne kuma suna da kudi dubi duka ministoci nawa ne matan guda hudu ne kawai yanzu amma maza ga shi 30 da duka su 30 da uku ne to dukkan su sun samu kudi kudin nan da suka samu don abinda mun ga mun ga na ainihin damuwar da muke da shi ban da siyasa ban da mulki da za a ba appointment ba wurin da ana samun kudi in an je kamar dan kudi yana aiki nan dan kudi ba zai kwashe kudin shi ina wasa da shi inda ana wasa da kudin siyasa ba
yamma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu jabirki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu madadin bakin namu madam ADAD Effa Fatika kare hakokin mata da kuma Barista Hassana Ayuba mai riga sai kuma dan siyasa a jihar Kano Nasir Shaibu Marmara da wakiliyar mu Madina Dauda da ta dagoranci tattaunawa sai kuma Jinda Hamza da ya hada shiri da bada umarni a madadin su duka. Alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su miki.